بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولاً غنينا لاربا شهر تقص قوات رجب هجر المنزول صلى الله عليه وسلم بهدى دليل بدل سلاتين لدى ونديدي لتلاتين قوات شدة بمبيو لبوما سيقى بدأ درسنا كرنت حديثا منذ صلى الله عليه وسلم وعند الإمام النووي إذا بعد بسكين جوامع الكلم وتلتا في شهارة سنة الأربعين النووية يو إن شاء الله ضم تاشي كان حديث نبو مشاهد وتحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
قال أبو زكريا رحمه الله عن أبي مسعود نعم عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
وإن حديثي واتو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يا قبات مني مغانا أكانسا إن أسكن من ينصح بمن ذو صلى الله عليه وسلم كما تأيد قسيمه لأن تسكي هجرة دق مكة زوى مدينة ومن السابقين الأولين قسيمه لأن تسكي رقاية وجن كربرون الديني daga manzo sallallahu alaihi wasallam yana cikin sahabban da suka yi da ruwaya da yawa a hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam saboda dadewarsa yana cikin wadanda bayan rasul manzo sallallahu alaihi wasallam ba su zauna a Madina ba dan ya tafi daga bayan rasul annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma garin Kufa wato a Iraki saboda yada ilimi shi yasa zamu ga mafi yawan hadisan da aka rawaito daga mutanen Kufa zaka ji da yawa daga cikin sa daga wato ta hanyar Abdullahi dan Mas'ud saboda tun bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma zaman sa Kufa da dan lokaci kadan wannan hadisi da zamu karanta ko da muka ji nassin sa yanzu dai ne daga cikin hadisai manya-manya da suke nuni akan abinda Allah madaukaki ya horewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kalmomi kadan masu tarin ma'anoni da yawa wanda dama can shine ko ita ce sifa mafi bayyana daga cikin sifofin wannan littafi da muke karantawa. Irin hadisan da ya tara hadisai ne waɗanda ake ce mu jawami'ul kalim, mun sha magana akan wannan to hadisai masu lafazi kaɗan amma kuma in aka tashi bayanin ma'anoninsu sai a tara wato littafai wato manya-manya. Wannan hadisin ya ce ya karɓo shi daga Abdullahi ɗan Mas'ud, wato waɗanda suka rawaito shi daga Abdullahi ɗan Mas'ud ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin, jinin mutum musulmi baya halatta a zub da shi, a kashe shi, a raba shi da shi sai da ɗayan abubuwa guda uku: athayyibu zani, na ɗaya shi ne mutumin da ya taɓa aure idan ya yi zina, wannafsu bin nafsi, da kuma kisan kai wato ran da ya kashe wani ran, wattariku lidinihi, da kuma wanda ya bar addininsa, almufariku lil jama'ati, wanda ya bar jama'ar musulmi wato ya koma wani abu daban ba abinda al'ummar musulmi suke kai ba.
idan mun manta ba a hadisi a wadai daga cikin hadisan da mun karanta a baya mun karanta hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam ke ce mana umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yuqimu as-salata wa yutu az-zakata fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa hisabuhum 'ala Allah illa bi haqqi al-islam wa hisabuhum 'ala Allah. Wannan hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki ya ce an umarce shi da yaki mutane, zaka ce ayyaka, wato a iya zubda jinin mutane, wani duk lokacin da aka ce ayyaki ga yaki mutane akan su yadda da wani abu, in ba su yadda da shi ba sakamakon su kisa, kun ga ma'ana zubda jini zai iya zuwa yau har sai idan sun ce la ilaha illallah, sun shaida da wannan kalma ta la ilaha illallah, wato babu wanda ya cancanta a bauta masa sai Allah, wa anna muhammadar rasulullah, kuma cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah, sannan suka tsaye da sallah kuma suka bada zakka, yace to in suka yi wannan, wannan abubuwan da aka bada su ake nufi da haqqul islam, wa amana wato sun tsaya da musulunci da haƙƙinsa hakikana, ma'ana kenan duk wanda yayi wannan haramun ne a zubda jininsa. Mun gane idan mutum ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah, yayi imani da wannan hanzuci kuma yana aiki da ita, sannan yana sallah ya bada zakka da sauran abubuwa, to ya nuna cewa musulmi ne, to musulmi haramun ne a zubda jininsa. Duk inda kaga musulmi kace ka zubda jininsa, an ce zubda jini ana nufin kisa, yawa ba wai ka yanke shi da wuka jini ya fita daga jikinsa ba, ko da wannan din haramun ne, amma asalin aka ce zubda jini ana nufin kisa, haramun ne aka ce shi, ma'ana ya zama cewa jininsa hadru, an wofintar da jininsa za a iya kashe shi, to haramun ne. To waccan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya ce illa bi haqqil islam ba, to wannan hadisin da muke ciki yanzu da muka karanta na Ibn Mas'ud shine haqqil islam, ma'ana ba bi halatta ba a zubda jinin wanda ya faɗi la ilaha illallah, yana sallah yana bada zakka, sai da wani abu daga cikin waɗannan abubuwa guda uku da za mu ci, ina fata mun gane, ma'ana waɗannan abubuwa guda uku su ne suke halatta a zubda jinin mutum, ma'ana a kashe shi ya rasa ransa. Yace at-thayyibu zani, ko kafin mu je nan fadinsa da yake cewa la yahillu, la yahillu hani ne ko kuwa nafi ne a larabci, nafi ne yau na ce la yahillu bi halatta ba, labari ne ake bamu an kore rashin halacci ko an kore halacci ne yau, ashe kenan nafi ne. To nafi malamai suna cewa idan ya zo duk inda ka ga nafi, to yana kunsar hani, ma'ana da aka ce la yahillu damu mri'in muslimin, kamar an gaya maka ne cewa la yajuzu bi wajhin iyyaka wa qatlan nafsi, ma'ana a hirdinka ka je ka kashe ran wani mutumi sai da ɗaya daga cikin waɗannan dalilai da zamu ji, ma'ana ya kunshi korewar tare kuma da hani din cewa kar a kashe, sabanin hanin shi kadai idan babu nafi, hanin shi kadai ba tare da nafi ba baya kunsan nafi, amma nafiyun shi kadai yana kunsan nahi ko da babu nahi, yawa daga a takaice kamar ana gaya mana ne cewa la yaju ba a zubda jinin mutum musulmi sai da waɗannan, tunda ko ba a yi me yasa, ma'ana hanawa aka, ma'ana shari'a ta hana a kashe mutum sai da waɗannan, idan dai mutum musulmi ne sai da waɗannan abubuwa guda uku da na musulmi. Wannan abu kenan ashe ya sa kashe musulmi haramun ne, haramun kuma daga cikin kaba'irin zunubai, wato babba daga cikin zunubai manya-manya. Mun san zunubai malamai sun kasa su kashi-kashi, akwai kaba'ir akwai saga'ir, duk da cewa suna da saɓani wajen me ake nufi da kabira me ake nufi da sagira, magana mafi ƙarfi a maganganunsu shine ko ita ce duk abinda aka biyo bayan sa da ko la'ana ko wani wa'idi na rukun azaba a lahira, to wannan ana sashi a babu mai kabira, wato idan ka aikata shi to ka aikata kabira daga cikin kaba'ir zunubi. Maganganun malamai dai suna nan, idan mutum ya koma littafin su zai samu. A takaice, kashe mutum ɗaya ne daga cikin kaba'ir zunubi. Daga ina muka samu wannan? Akwai wasu nasoshin daban, sannan kuma ga wannan shi kansa wannan nafiyun da ake cewa ba a kashe jinin mutum musulmi, ba a zubda jinin mutum musulmi, jinin mutum musulmi bai halatta ba sai da waɗannan abubuwa, ya nuna ashe wato babban abu ne. A dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wasu nasoshi din ya hana mu kashe juna, har ma yana cewa kisan kai mutum ya kashe dan uwansa musulmi wata sifa ce daga cikin sifofin kafirai, ko in ce ya kira shi ma da sunan kafirci, dan yana cewa la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd, kada bayana ku koma kafirai sashen ku yana kashe sashen, yana kashe sashen. Anan wani na bukatar tambaya, me ake nufi da kafirai anan? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ku koma kafirai bayana, ya zama sashen ku na kashe sashen, ma'ana wani na kashe wani daga cikin ku, wasu na kashe wasu daga cikin ku. Zamu iya cewa kenan idan mutum ya kashe dan uwansa musulmi ya zama kafiri? Ha? Kamace ko ko haƙiƙa ce? Ya aikata, sai mu ce ya aikata ɗaya daga cikin khisalul kufri, abubuwan da suke kafirci ne amma kafirci ƙarami. Yawwa, muna fahimta? Wannan yana daga cikin dalilan da malamai suke kafa hujja da su akan cewa kafirci ya rabu kashi biyu, akwai babba akwai ƙarami. Babba yana fidda mutum daga musulunci gaba ɗaya, ƙarami kuma ba fidda mutum daga musulunci. To me yasa muka gane, ya ta iya muka gane cewa gashi Annabi ya kira shi la tarji'u ba'di mai kuffaran, kar ku koma kafirai, siffar ku idan kuka yi wannan abu shine yadribu ba'dukum riqaba ba'di, wasu daga cikin ku suna kashe juna. Ya za mu fahimci gashi an kira shi kufur, ya aka yi ya zama ƙarami? Malamai suka ce musulmi su faɗa tsakaninsu da juna, muminai masu imani su faɗa faɗan da wannan zai kashe wannan, wannan zai kashe wannan. Ya zo a cikin Alƙur'ani, Allah Maɗaukaki ya ambace shi ya hana shi, amma kuma duk da haka ya kira su muminai. Mun fahimci wannan? A wace sura? وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. كونغا انن تيواي وان طائفتان بيسي من الكفار اقتتلوا bangarori guda biyu ne daga cikin mu ne suka yi yaki. Yakin aka ce yaki shine wannan ya daki wannan da takobi, wannan ya daki wannan da takobi, wannan ya harbi wannan da kibiya, wannan ya harbi wannan da kibiya, har za a iya rasa rai. To sai ce in suka yaki juna, sai ce fa aslihu bainakum, ku yi sulhu tsakaninsu har su koma zuwa ga lamarin Allah. Sannan idan wata daga cikin bangarorin nan guda biyu, ɗaya daga ciki ta yi bagiyu, ta yi zalunci, ta wuce iyaka, to ku haɗu dukkanku ku haɗa kai ku yaƙi wadda ta yi zalunci din nan, har sai ta dawo kan lamarin Allah, umarnin Allah, hukuncin Allah, abinda Allah ya yarda da shi. In suka dawo din sai ce me? Fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu, ku yi sulhu tsakaninsu da adalci, kuma ku yi adalci, kada ku yi zalunci, lallai Allah na son masu wato adalci. Sannan kuma sai ce innamal mu'minuna min ikhwatun, da wannan ita ce babban dalili. Sai ce innamal mu'minuna ikhwatun min fa aslihu bayna akhawaykum, lalle mu'minai ƴan uwan juna ne, don haka ku sulhu tsakanin ƴan uwanku. Ashe kenan idan musulmi suka yi yaki da junansu, ko da an samu kisa daga bangare ɗaya zuwa bangare ɗaya, to baya nufin sun zama kafirin da suka fita daga musulunci da za a ce sun yi ridda. Ina fata mun gane. Tun daga shi nan Allah Maɗauki ya kira su mu'mini. Nassi ne wannan, kuru kuru, baya bukatar ma ta ce tawili. dan haka kenan sai mu ce to wannan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da kufur khisal ne aw khislatun ne min khisalil kufr tabi'a ce daga cikin dabi'un kafirai shi yasa malamai sai su ce to wannan sunansa al kufrul amali kafirci ne na aiki kafirci na aiki ya saba wa kafirci i'tiqadi yawa kafirci i'tiqadi shine wanda ke fidda mutun daga addini wannan kuma al kufrul amali baya fidda mutun daga addini amma kuma babban zunubi ne ina fata mun gane yawa to kun ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta mana mu yaki junan mu yawa abin da yasa ne wancan bayani kawai dan saboda akwai labarin kufur a cikin kada wani ya ce to shikenan ashe idan musulmi suka yaki sun zama kafirai ba haka ake nufi yawa sannan a wani hadisin yana cewa idan taqal muslimani bi sayfayhima fal qatilu wal maqtulu fi nar idan musulmi guda biyu suka hadu kowa da takobinsa wannan ya zare shi wancan ma ya zare sai ce to wanda ya kashe din da wanda aka kashe duk suna wuce wannan hadisi ne daga cikin ahadithin da malamai a karatun aqida suke ce mu wato ahadithul wa'id ko nususul wa'id menene ake nufi da nususul wa'id nassoshin da suka zo da narko ma'ana alƙawarin yin azaba idan mutum ya aikata wani abu shi kuma narkon azaba a wurin Allah madaukaki zartar da shi ba tilas bane Allah madaukaki in yace zai yi abu musamman in azabtarwa ne yana gafarta ko ba gafarta ya ga mana inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafarta ayi shirka da shi ma'ana a mutu akan shirka to Allah ba zai gafarta ba sai ce wa yaghfiru ma duna zalika amma yana gafarta abin da bai kai haka ba daga cikin abin da bai kai haka ba akwai me kashe mutum ko yawwa ashe kenan Allah madaukaki na iya gafarta shi sai mu koma kan wani fadin sa ne yace bi sayfayhima idan taqa almusliman bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi nar sahabbai basu shiru ba sai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah hadha al qatil wannan shine wanda yake san mun gane hukuncin sa ba rikici fa ma bal al maqtul to shi kuma wanda aka kashe laifin me yayi za a ce dan wuta ne shi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu kana harisan ala qatl sahibihi ya cancanci wancan hukunci ne saboda shi yana kwadayin kashe dan uwansa wannan hadisin yana cikin hadisan da yasa malamai suka kafa hujja da su akan ko yana cikin hadisan da malamai suka kafa hujja da su akan cewa idan mutum yayi kwadayin ya aikata wani mummunan aiki yana sha'awar aikata shi sai bai samu damar yi ba to za a rubuta masa zunubi wannan in kun ga bai sabawa hadisin nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah madaukaki yayi ya yafi abinda mutane suke da mantuwa da kuma kuskure sannan kuma ya faɗi maganar hammi wanda duk yayi hammi ma'ana yayi kudirin yayi yunkurin zai aikata wani aikin alheri mu kawo hankalin mu nan mu kyale mai aiki yake shi wanda yayi yunkurin zai aikata wani aikin alheri idan ya aikata mai ake rubuta masa lada goma idan kuma yayi niyyar wannan aikin yayi hammin sai bai samu aikatawa ba shi kuma me za a yi za a bashi rubuta masa lada shi ma guda daya Allah kuma ya siffanta shi da shi inda hu kamilatan kamilatan inda hu sannan idan yayi niyyar mummunan aiki sai ya aikata me za a yi masa yana da zunubi guda nawa waya daya in kuma yayi niyya yayi hammi sai bai aikata ba me za a rubuta masa lada guda daya in kuma bai samu dama ba ne fa to nan nake so mu fahimta yawa akwai bambanci tsakanin ya fasa da kuma bai samu dama ba idan fasawa yayi ya tuba kenan to Allah madaukaki zai rubuta masa lada idan kuma bai samu dama ba ne abin da ya kubce masa to yana nan za a rubuta masa zunubi wannan hadisin ɗaya ne daga cikin hadisan da suke karfafa wancan magana da shi sun tsaya da shi da dan uwansa wannan ya rike takobi wannan ya rike takobi sai aka kashe shi sai aka ce zai shiga wuta ma'ana ya cancanci shiga wuta sai idan Allah madaukaki ya gafarta masa da wani sabbi kun ga anan ai bai kashe kowa ba kuma haka ba amma sai da aka tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam wancan fa shi kisan yayi wannan kuma mai nufin sa sai ce ai shi yana da kudin ya kashe dan uwan ne rashin samun dama ne karfin sa aka fi ko makamin sa ne bai kai ba amma a zuci abin da yake shirye da shi shine ya kashe wannan to wannan shi kadai zunubi ne ina fata mun gane wannan kun ga shi ya nuna kenan kashe musulmi babban laifi ne shi sa har a wani hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadar da ya kalli dakin Ka'aba yake cewa dakin Ka'aba duk girman dakin Ka'aba bai kai ran mumini guda ɗaya daraja a zub da ran mumini guda ɗaya girman abun yafi girman a ce an je an rusa Ka'aba duba ku kuga ashe mutum haka mai da ran dan adam ba komai ba kamar kiyashi ya kashe wanda ya ga dama wanda ba karamin tashin hankali ba babban laifi ne daka a kiyaye irin waɗannan abubuwan da za su kai ga wannan mummunan aiki to a ciki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to nan ana maganar a wannan hali ne ya halatta a iya kashe musulmi wanda ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah gashi yana sallah yana cikin ahli qibla yaushe ya halatta a iya kashe shi to shine sai aka ce at-tayyibu zani yau kafin gama wannan wancan wanda ya yi niyyar laifi bai samu damar aikata ba kun an ce yana da laifi ko malamai sun ilhaqi akan wannan suka ilhaqi wanda kuma ya yadda da ai ko da bai aikata ba mun fahimci wannan ya yadda a kashe ko da shi bai kashe ba da aka yi taro ya ce in ya yadda a je a kashe to shi ma yana da zunubi mun fahimci wannan zaka in aka tashi kashe waɗanda suka kashe wani mutum ɗaya da wanda ya kisa da wanda ya je bai samu daman dukan ba da wanda aka yi taron da shi ya yadda kuma sai ya yi tafiya bayan nan aka yi abin dukansu hukuncinsu ma'ana sun cancanci wannan zunubi ina fata mun gane kowa kuma gwargwadon abin da ya ɗauka a cikin abin da za a yi masa za mu zo mu je wasu daga cikin waɗannan halaye ɗin insha Allah to sai ce as-sayyibu zani me ake nufi da as-sayyibu zani as-sayyibu zani ana nufin wanda ya taɓa yin aure malamai sun ce auren da ake nufi anan shine auren da ya halatta aure sahihi banda auren da yake batacce banda auren mutu'a auren da yake aure ne sahihi wanda Allah ya yarda da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda da shi a matsayin aure na addini idan mutum ya yi shi kuma sannan ya sadu da matar ya yi dukuli da ita nan dukhuli ana nufin hakikatan wadi ya sadu da mata saduwa hakikatan da aka sani ya san me ake nufi da mace to lokacin da mutum yayi wannan idan aka kama shi kuma yayi zina to hukuncin sa shine me a kashe shi kisan nan ta hanyar rajmu a je a sa shi a tona rami a sa shi a ciki a bar kansa a waje ko wani bangare na jikinsa zuwa kirji a jefe shi har ya mutu wannan shine hukuncin sa yau mun san hukunce-hukuncen da suka tabbata a shar'ance wannan yana daga ciki ya tabbata da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kuma in mutum bai taba aure ba mun san hukuncin sa shine me ai masa bulala guda 100 yau wannan shine hukuncin shari'a to duk mutumin da aka kama shi ya taba yin aure sahihi in malamai suka ce in auren ba sahihi bane to an kama shi ya zina bai zama sayyib na hakikatan ba bai zama muhsan ba don haka ba za a yi masa wannan ba sai a yi masa hukunci irin na me na wato saurayi wanda bai taba aure ba wannan hali na farko kenan hali na biyu wan nafsu bin nafsi mutumin da ya kashe wani shine nafsi da nafsi ana nufin idan mutum ya kashe wani wannan ladabi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi dan ya daidai da aya Allah madauki ya ba mu labari wa katabna ala bani isra'ila ko annan nabu katabna ala bani annan nafsa bin nafsi wal ayna bil ayn yau kun ga wannan ya nuna me cewa idan mutum ya kashe mutum za a kashe shi yau to shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi anan anan malamai sun ce ana istithna'in wasu halaye daga cikin waɗannan gurgudan sabanin da suka yi a tsakanin su ma'ana duk lokacin da aka ce mutum ya kashe wani shikenan kawai sai an kashe shi mutlaqan babu wasu sharuɗa ko kuma babu wasu abubuwa da suke fita daga wannan hukuncin malamai suka ce akwai wasu halaye da aka yi sabani akan cewa za su fita daga cikin wannan istithna abin nan hukunci ko ba za su fita ba daga ciki akwai hali guda hudu da zamu ci hali na farko uba ya kashe ɗansa idan uba ya dauki abu ya kashe ɗansa za a kashe shi saboda ya kashe ɗan nan ko ba za a kashe shi sabani ne malami wasu suka ce ba za a kashe shi mana jumhurin malamai suna cewa ba za a kashe wato mutumin da ya kashe ɗansa da kansa ba wasu kuma musamman al-Imam Malik Malik yana cewa in uban ya kashe ɗan nan da gangan ne kamar misali ya yi masa kisan gilla ya ɗauki takobi haka ya yanka shi ko ya sa wuka ya yanka shi irin yankan rago al-Imam Malik yace za a kashe shi amma idan ko duka ne ya yi masa ya ɗauki sanda ya doke shi da shi ko da dukan da niyyar kisan ne ana cewa wannan ba za a kashe shi ba za a ɗauke shi a babin ladabtarwa ne kuma har ya kai ga mutuwa mun fahimta amma idan ya kai na hali na fitar da alamar tausayi kamar a ce ya kwantar da shi ya yanka shi to wannan ba zai ɗauki wata ma'ana ba banda wato cewa ya yi niyyar ya masa mummunan abu don haka za a iya kashe uba saboda kashe ɗansa inda irin wannan sura ne wannan an koma da tafan fiqhu sauran cikakkun bayanan za a same su a hali na biyu da malami suka kawo da suke fitar da wani hukunci daga wancan hukunci da aka faɗa shine a ce ɗa ya kashe bawa shi ma akwai saɓani yawwa a sun ce wasu malamai suke cewa jumhurin malamai mafi yawa suna cewa ba za a kashe ɗa ba idan ya kashe bawa wasu kuma suka ce a'a za a kashe mutum in ɗa ne shi in ya kashe bawan wani ba nasa bawan mun gani idan bawansa ne menene shi dukiyarsa ce yawwa in ko ba bawansa ba ne to wasu suka ce za a kashe shi wasu kuma suka ce a'a diya kawai zai biya za ka dai wannan na faɗa ne don kada mutum ya ji a ce wa nafsu bin nafsu kawai ce a'a a kowane hali haka yake ya kamata ka san waɗannan abubuwan akwai su ko da za ka ji wani ya faɗi saɓanin hukuncin za ka ce a wannan maganar malamai sun ambace ta hali na uku da suka ce yana fita daga wannan babban hukunci shine mutum musulmi ya kashe kafiri shi ma anan sun yi saɓani a wasu suka ce in kana kafiru harbiyan in ya kasance abokin yaƙi ne to shikenan babu komai ba za a kashe mutum ba musulmi idan ya kashe kafiri idan kuma ya kasance zimmi ne ahli zimma ne kafirin amana ne wasu suka ce shi ma ba za a kashe mutum ba musulmi saboda ya kashe kafirin amana wasu suka ce a'a suka kawo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran ya kasa aka kashe wani saboda ya kashe wani mutum musulmi aya kafiri a zamaninsa wato a rayuwarsa har yake cewa ana ahaqqu man yufi bi ahlihi ni ne mafi cancantar mai cika alkawari ma'ana tunda alkawari muka yi da su za su zauna a ƙarƙashin mu lafiya to idan wani daga cikin mu ya kashe su to za a kashe shi sun kafa dalili da wannan hadisi din duk da cewa akwai maganganu akan ingancin hadisin da rashin inganci din wasu kuma malaman suka ce idan ya zama cewa wannan kafiri an yi masa kisa ne na gilla kisan gilla ne mummunan kisa musulmin ya yi masa wato irin na wulakanci din nan ko a zo a yayyanka jikinsa da wulakanci to shi ma suka ce za a iya kashe musulmi saboda wannan in ya zama kafirin amana wannan dai maganganun su suna nan amma dai dalilin waɗanda suka ce ba za a kashe musulmi da kafiri ba ko saboda kashe kafiri ba shine nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la yuqtalu muslimun bi kafir wannan hadisi kuma sahihi ne Bukhari ne ruwaito shi wannan a halin me za mu magana kafirin da yake kafirin amana duk a shi ake ciki yawwa hali na ko ban gama wannan ba Abu Hanifa yana cikin waɗanda suka ce a kowane yanayi in musulmi ya kashe kafiri to shi ma za a kashe shi sai ya amfani da wancan hadithin umuman yace ko abokin yaƙi ne ko kafirin amana ne in dai musulmi ya kashe shi to shi ma za a kashe shi wannan shine ra'ayin al-Imam Abu Hanifa kafa dalilin sa shine wancan hadisi na maganar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shine wanda yafi kowa cancantar wato cika alƙawarin sa al'amari na hudu idan namiji ya kashe mace ya hukunci ne za a ce yancin mata ko idan namiji ya kashe mace akwai sabani akan shin za a kashe shi ko ba za a kashe shi ba zance mafi rinjaye shine za a kashe shi idan namiji ya kashe mace jumhurin malamai dogaro da dalilai shine shi ma za a kashe shi ma'ana kenan a haƙƙin zubda jini mace da namiji hukuncin su sabanin da suka yi shine wato an samu a cikin wasu riwayoyin cewa ba a kashe idan wato kasancewar mace diyyarta rabin diyyar namiji ne za ka ci to ashe kenan ba za a kashe mutum akan abin da yake rabin diyya wannan shine kaulin wasu malamai amma mafi yawa kuma jumhurin malamai ra'ayin da aka fi rajjahawa shine idan mutum ya kashe mace za a kashe shi yawa dan haka kada mutum ya ce to ashe akwai dalili ko wani ya ce ya kashe matarsa ko makamancin wannan waliyyu billahi Allah ya kiyaye akan yi irin waɗannan abubuwa kuma ya zo nassin ma a cikin littafin ko rubutun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa Amr ibn Hazm cewa anna ar-rajula yuqtalu bil mar'ati yana cikin kuma abubuwa da malamai suka ittifaki da su a babu wato alƙalanci a shari'ar musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta Amr ibn Hazm rubutu wanda a ciki akwai maganar diyya a cikin diyyan nan da ya ambata ya ce wa an yuqtalu ar-rajulu bil mar'ati yawa cewa a kashe wato namiji saboda ya kashe mace dan haka kenan babu bambanci wannan sune halaye din da za a iya fitarwa ina fata mun fahimta sannan abu na uku wattariku lidinihi almufariqu liljama'ati wanda ya bar addininsa sai ya ce kuma almufariqu liljama'a bai kawo wawun ba babu wawun ta tsafi ko yawwa ya ce wattariku lidinihi almufariqu liljama'a anan shi yasa malami suka sabani shin almufariqu liljama'a dinnan wasfi ne sifa ce na wancan wanda ya bar addini ko kuwa ƙarin bayani ne da ya bayyana ya tsaida abin kan ci ma'ana sifa ce ta ƙarin bayani idan mutum ya bar addini har sai ya wato ya bar addininsa har sai ya zama cewa ma'anarsa fara aljama'ata ya saba ma sauran jama'a ya fita daga jama'a sannan zai cancanci a kashe shi ko kawai inda ya bar addininsa ko da bai bar jama'a ba ma'ana barin jama'a din wata sifa ce da take da mafhumi ko ba ta da mafhumi agun malamai malaman usulul fiqh me yake nufi da mafhumi in aka ce almufariqu liljama'a zaka fahimci cewa idan bai bar jama'ar ba shikenan baya cikin wannan sifar kenan ba za a kashe shi ba suka ce a waɗannan abubuwa guda biyu duka siffofi ne guda biyu da suka cancanci a kashe mutum akai ko da babu wawu shi yasa suka ce babu wawun anan dan ƙarin siffa ce da take nuna bayanin cewa wannan aiki ne wancan ma aiki ne yawa ma'ana idan mutum ya bar addini wato ya yi ridda kenan wannan hadisi yana cikin hadisan da malamai suka kafa hujja da shi wajen bayani akan hukuncin ridda cewa ashe a musulunce idan mutum ya ce shi musulmi ne yana tare da musulmi yana sallah yana azumi yana sauran abubuwa min ahlil qibla to akwai halin da zai iya shiga a ce ya bar addinin musulunci wasu mutane suka ce ya za a yi musulmi a ce ya zama kafiri na'am musulmi yakan zama kafiri ko a ce ya yi ridda misali a ce ya wulakanta alqur'ani da gangan ko a ce ya zagi Allah ko ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma a ce bai imani da mala'iku ba ko bai imani da kaddara ba bai imani da ɗaya daga cikin waɗancan rukunai da muka sani daga cikin rukunan imanin nan guda shida ba to wannan zai zama kafiri kaf'an kuma ya bar addini mujarradin wannan aikin barin addini shi yasa suka ce to shi kuma a ɗaya gefen mutum ya bar al'umma me ma'anar ya bar al'umma barin al'umma shine ka fito ka yaƙi al'umma ka zo ka kafirta al'umma ka ce kowa kafiri ne banda kai shine al-mufariqu liljama'a kamar misali khawarijawa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada umarnin cewa a kashe su har yake cewa da zai hadu da su da ya kashe su irin kisan adawa mana kisan da aka yi wa adawa saboda kafirta musulmi da kuma rabuwa da al'umma domin a lokacin su sai da suka yi hijira suka fita daga cikin al'umma suka ce duk wanda bai bi shi ba kafiri ne suka koma wani gari ana ce masa harura sai yasa ake ce musu al-haruriyya yawa asalin su akwai zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana yana raba ganima sai ya dauki ganima ya bai wasu mutane ya bai wasu mutane bai wasu mutane can sai wani ya zo sai ce ya Muhammad ba maladabi don ku ce ya rasulullah sai ce ya Muhammad lam ta'dil ba kai adalci ba mana shi ba a bashi ba kenan shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa waye zai adalci wai haka yace kai shonka waye zai adalci in ni ban yi ba shi ne a lokacin sahabbai suka yi kansa za su kashe shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku kyale shi har yake cewa sayakhruju min dhibi hadha ar-rajul daga asalin tsakan wannan mutumin akwai wasu mutane da za su fito ma'ana zai haifi wasu mutane haihuwa nan usmanu suka ce haihuwa ta tsatsoce ta haihuwa wato ta hanyar jini biological haihuwa ake nufi ko ko ana nufin haihuwa ta fikira ta yada tunani su dauki tunani irin nasa ko wanne zai iya dauka cewa wasu mutane za su zo daga wannan ma'ana wannan shine asalin su za ku rika wulakanta sallar ku akan sallar su me yake me annabi yake nufi da wannan ma'ana irin sallar da suke yi mutane masu tsananin ibada masu tsananin sallah har za ku ga ku ba ku komai in kuka kwatance da irin sallar su ma'ana mutane ne masu ibada haka nan za ku wulakanta za ku kuma kaskanta azumin ku in kuka kwatanta shi da azumin su da'iman azumi da'iman sallah da'iman zance ina za mu samu aikin lada mu aikata yace amma kuma yace yaqra'una alqur'ana suna karanta alqur'ani amma qur'anin nan la yujawizu anajirahu alqur'anin nan baya wuce makosin su baya zuwa kirjin su har su fahimci ma'anarsa lafazin qur'ani suka haddace da shi suke hukunci su kafirta mutane su ce duk wanda bai fahimta irin tasu ba kafiri ne ya fita daga addini la ilaha illallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi wannan kalma a ran da ake sayyidina Ali radiyallahu anhu yake yakin khawarijawa domin kun san khawarijawa su ne waɗanda suka fita daga cikin jama'ar da suke goyon bayan Ali lokacin da suke rigima da Muawiya su a ƙarƙashin Ali suke sabanin wato sakamakon kai abin da ya faru na tahkimi tsakanin Muawiya radiyallahu anhu da kuma Ali radiyallahu anhu sai suka ce Ali ya zai hukunci da abin da ba hukuncin Allah ba suka ce wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun sai suka dora masa kabulansa suka ce Ali ya zama kafiri daga lokacin nan suka fita suka koma kauye shine wannan harura din da shugaban su duk wanda ba cikin wannan jama'ar ba cikin musulmi lokacin ne akwai wani sahabi Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arat suka same shi suka kashe shi matarsa tana da ciki suka farke cikin suka kashe matar da dan sun tambaye shi ya ce la ilaha illallah suka ce a'a la ilaha illallah ba ta yi masa amfani tunda ba a cikin su la ilaha illallah kuma wannan akwai abun mamaki in ana gaya maka wannan kissar waɗannan mutanen sai kai mamaki cewa a zamanin yanzu za a samu masu yin wannan tunani saboda yadda suka fahimci musulunci a gurgunce ba su karance shi a gun malamai ba sai su koma su ce duk wanda bai fahimta irin tasu ba to kafiri ne wanda ya aikin gwamnati kafiri ne wanda ya soja kafiri ne wanda ya dan sanda kafiri ne saboda haka su suka fahimci wannan nasu wanda ya san abin da aka yi a Maiduguri shekarar da ta gabata saura wata ɗaya cikin shekara yanzu ko zai abin mamaki zai ga abin mamaki zai kuma ji abin mamaki na je Maiduguri bai fi sati uku ba nake yan uwa suke ban labari irin lokacin da aka yi wannan abin wanda bai gani da idonsa ba zai mamaki za su tsaye da mutum kai ina za ka waye kai yace musulmi ne shi ya faɗi la ilaha illallah dan su kyale shi amma a lokacin sai su ce su duba kayansa in dai akwai bid'a ID card na cewa shi ma'aikaci ne na gwamnati to sai a kwantar da shi a yanka shi yankan rabu in kirista ya ga wucewa sai a kyale shi kuma nassin wannan halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi akan khawarijawa wallahi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe akan khawarijawa yace yaqtuluna ahlal islam wa yad'una ahlal awtan wato suna kashe musulmi masu cewa la ilaha illallah amma kuma suna barin wato masu bautar gunki wannan abun akwai hadari mutum wato a ce bai tsaya fahimci waɗannan mutane da irin hadarin da suke kai ba waɗannan mutane shine malamai suka fassara da al-mufariqu lil jama'a shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam umarnin da ya bayar akan masu ilimin wannan aqida shine me kisa shi yasa a zamanin aliyu da yazo radiyallahu anhu da yazo ya ga khawarijawa sai da aka kashe wannan mutumi dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi wani mutumi yace zai zo a cikin waɗannan mutane da yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace a bar shi sai da aliyu ya ganshi a cikin mutanen da aka shi dan yace akwai daga cikin alamarsa shine ana ce masa zuffudiya sun ce hannunsa gunti lalle ne ba abin da ya rage sai kamar nonon mace na hannunsa a lokacin da aliyu ya ganshi radiyallahu anhu sai da ya sujudu shukr ya sujada ga Allah ya gode ma Allah cewa lalle maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ce akan waɗannan mutane kuma wannan abu ya same shi ne lokacin da ya yaki khawarijawa Allah ya kiyaye shi dan haka dan Allah ɗan uwa mu karanta musulunci abun malamai da suke karanta Qur'ani gaba daya da tafsiransa gaba daya da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba daya da ruwayoyinsu da ma'anoninsu ba ka fahimci littafi daya an faɗi nassi kuma lam yakun bima anzalallahu ilayhi mukafi shikenan tafsirin me ake nufi da waɗannan abubuwa baka neme shi gun malamai ba sai ka dora shi akan mutane ka kafirta duk wanda yake wato ko da yana cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah yana sallah wanda akwai halayen da za a tafi ta awilinsa wannan ba goyen baya ne ga ra'ayin a ce ayi hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba amma hanyar da zamu samu mai hukunci da abin da Allah madaukaki ya saukar hanya ce da annabawa suka bi hanya ce da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka bi ba hanya ce da hankalinmu ne zai nuna mana da zamu bi ina fata mun fahimci wannan to hanya ce ta karatu ayi karatu ayi hakuri in ba ayi hakuri ba to sakamakon da ake samu a irin wannan shine abubuwa su lalace gaba ɗaya a tarihin musulunci ba a taba samun wasu al'umma da suka yi tawaye a musulunci suka ce sun yi tawaye da sunan musulunci suka ci nasara daga kan khawarijawa wannan har zuwa yau duk wata da'awa da aka taba yi cewa ta fito daga cikin al'umma ko ta je ta yi wani garin ta a wani garin ta ce duk wanda ba cikin wannan garin kafiri ne ko makamancin wannan ko a ce sun dauki makami su yaki mutane duk wanda bai shiga cikin su ba kafiri ne to ba a taba samun wanda suka yi nasara suka kai ga abin da suke so don haka mutum ya guji waɗannan abubuwa ne na farko da rashin hikima na biyu ko in ce shine na farkon shine rashin hikima ai na biyun kai na farkon shine sabawa hanyar annabawan Allah duk ba haka suke hakuri suke da'awa suke ilmantar da mutane kuma insha Allah da haka suke shi nasara Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace maganganu akan wannan suna da yawa kwarai da gaske akan abin da ya shafi at-tariqu li dinihi al-mufariqu li al-jama'a amma daga cikin abubuwan da muka ambata waɗannan insha Allah sun wadatar wajen nuna mana abubuwan da malamai suke nufi amma suna cewa mutumin da ya bar addini wato ya ridda idan ya tuba za a karɓi tubansa ya koma cikin musulmi ko kuma za a karɓa ba mutum ya yi ridda an zo za a kashe shi sai ya ce ya tuba ya fasa wancan ridda ai hakuri za a kyale shi ko za a kashe shi to akwai saɓani yawa za a kyale shi a karɓi tubansa sai idan zagin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam idan zagin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to ko tubansa na gaske ne Allah ne zai karɓa amma a nan duniya wajibin mu raba shi da duniya mun bar jannan ma'ana hukuncin shari'a ya raba shi da duniya amma in wani abu ne daban ba zagin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wani abu ne na ridda wulakanta alqur'ani rashin imani da mala'iku da makamantansu da waɗannan to in yace ya dawo yayi imani da mala'iku sai ya ce shi kenan ya koma cikin musulmi shi yasa malamai suka ce abinda ake nufi at-tariqu li dinihi al-mufariqu lil jama'a lokacin da ya bar addini in ya zauna ma'ana lokacin da ya bar al'ummar gaba ɗaya ya ce ya fita daga cikin su ya canza addinin sa to kun ga shikenan da za a kashe shi kuma dogaro da wani hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man baddala dinahu min faqtuluhu, wanda ya canza addinin sa, yana musulunci sai canza addini ya koma wani addini, to a kashe shi. Wannan hukuncin wanda ya riddake ne. Amma idan mutum ya tuba bai ce to na dawo musulunci, to sai a tarbi na fata mun gane, sai idan wancan wato hukunci ne, wato zagin manzo sallallahu alaihi wasallam. Waɗannan abubuwa da muka ji sannan a kashe shi rawahu al-Bukhari wa Muslim, Bukhari da Muslim ne suka rawaito na hadisi, daga hadisi ne ingantacce kuma babba daga cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam. Tayi, malamai sun tattauna wata matsala a ƙarƙashin wannan. Shin ba a wani kisa a musulunci kenan banda a waɗannan halaye? Ko ko akwai wasu halayen da suka go ana iya kashe mutum saboda su? Malamai sun ambaci halaye sun kai guda tara ko goma, da hukuncin ruwayoyi sun zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan za a kashe mutum akan, ko kuma wasu hukunce-hukunce ne da sahabbai suka yi kuma sun kashe wasu baya cikin waɗannan guda uku ɗin. Ba at-tayyibu zani bane, ba kuma an-nafsu bin-nafsi bane, ba kuma al-mufariqu lil-jama'a. Daga cikin halayen shine akwai wanda ya liwatsu, ijma'in musulmi ne gaba ɗaya, sahabbai kuma a kodai kafin nan akwai umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa faqtulul fa'ila wal maf'ul, a kashe mai yin da wanda aka yi da shi din, hukuncin su a kashe su. Sai sa wannan wasu riwayoyi, wasu ruwayoyi suka yi sabani tsakanin sahabbai, wasu suka ce ma a yi musu irin kisan da aka yi wa mutanen Annabi Lut, wato kamar da lokacin da aka aiko mala'ika Jibril ya nisa fuffukensa a cikin ƙasa ya ɗago su gaba ɗaya aka kifa su, sai aka ce su ma sai a ɗauke su a hau wani gini mai tudu sai a zubo su ƙasa sai su mutu. Wannan shine ra'ayin Ibn Abbas. Amma dai a taƙaice abinda aka kai gare shi malamai ra'ayinsu shine dai za a kashe mutum sawa'un da irin ko wannan irin kisa ne ko kowane irin. Abu na biyu shine mai sihiri. Mai sihiri akwai ruwayoyi shi ma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wasu kuma sun ce mauqufai ne ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa wanda aka kama shi aikinsa sihiri to shari'a shine ta kashe shi. Kuma ya tabbata a cikin sahabbai an samu waɗanda suka kashe wasu masu sihiri. Daga cikin waɗanda suka kashe masu sihiri akwai Hafsa radiyallahu anha, matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta bada umarni an kashe wata mata mai sihiri. Abu na uku, wanda ya taki dabba, wata ƙazan taki Allahu musta'an, ko su mutanen haka Allah ya juya su kuma irin nasu, kuma da ya juya haka masu liwatsi din ma shi ma juya hankali ne, juya ɗabi'a ta ɗan adam, sai a ce mutum ya nemi ɗan uwansa namiji. Haka nan kuma wanda ya nemi dabba shi ma hukuncinsa a kashe shi. Na abu na hudu, tarku salah, barin sallah. Riwayoyin sahabbai sun zo da dama cewa idan mutum baya sallah shine aka kashe shi. Wannan kuma yana nan hatta a cikin littafin fiqh. Sabanin da aka yi shine za a kashe shi ne akan cewa shi kafiri ne ko ko za a kashe shi ne haddan. Yawwa, magana mafi sauki mai kuma rinjaye ita ce za a kashe shi haddi, ba saboda cewa ya kafirta ba kamar da wasu malamai suka rajja. Haddi dai wannan magana ce mai la yazalu al-khilafu bainal ulama'i fiha. Na? Duk waɗannan abubuwan da aka kawo kamar ya wani a wannan hadisi, yawa idan aka ɗauke shi kafirci ne to ya koma a tarikul dini. Na'am, haka ne. Na biyar, sharibul khamri. In yi shiru? Yawa, suna cewa wa sharibul khamri